بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه سبحانه وتعالى دفد لنسى جرح مصر يا قدر رايون مصر itu adalah nama kami yang berkawasan malam. Bukan demikian kebatan dalam tafsir Al-Quran di Kirman. Adik yang mana mantap lagi menyebar karena kebenci anipa ini di Tiwul. Wanam wa ta'ala Ramadan. Wa ta'ala Tuhan Subhanahu wa ta'ala yang kita syakat orang tadi. Kita masih juga bangun dan tinggal pada. Tanya al-khairai dan al-barakat dewa al-jadu. Bukan ini Allah Ta'ala yang sobat al-Quran yang tinggi. Ini syar wa rahman dan tadi pun selepih al-Quran. Huda sinnati wa bayinati minal huda wa al-Quran. Bukan ini Allah Ta'ala yang sobat al-Quran yang tinggi. Lagulayin ma'akudwa wa yul'inta tumburu kundisa. Demi zaman syariah kepada umat, kuma dia zaman merah lebih karya dan kerja, merah lebih karena dan kata. Karena Al-Quran yang begini kita ada itu karena ada syidu bin mukaran taji mukamulada mukhinche syukur mengikuti syi. Hanya dalam ini saya ikuti syi. Ini apa yang kita ananda, ayat tersebut itu. Menurut begini Taala, dia dari kita orang ini jadi apa dah ayat tersebut Al-Quran, am ada kalubin kafatullah. Tapi orang ini tersebut ini Al-Quran. Seluruh zaman anu ini Al-Quran ini ayat ini. Wu ayat ini akan suka dan sini, wu suka dan baru kerja al-khairi banyak. Dua dabaya kukari pahintang Al-Qur'an jadi ayat ini. Aku cuman ku, aku yunni adil sosial. Salah-salah di kitab Al-Qur'an berikan mubarakun. Dia tabbaru ayat ini, dan dia tazakar Al-Qur'an. Al-Qur'an ini tak ini, namun katau karma kadashi, sallallahu alaihi wa sallam, ini Al-Qur'an. Saya mahu tanya sebuah jamaah ini dikitkan Al-Qur'an. Semua di ayat kita Al-Quran. Kita tak beri lagi di ayat ini. Kita akan simpan dalam macam-macam. Atau pada orang yang dikati bagi ma'ajit. Ma'ajit dia dengan malaikat juridu. Dia akan tahu mana Allah sallallahu alaihi wa sallam aku di diri awtar Ramadan di mudarat Al-Quran. Maka mudarat ini akaran dan syikaran tawasat pahindah. Apa yang cuma anda dekat dikit dua minggu ayat ayat ini. Ramadhan anda kerisih, mana mazal fiber dunia ada besi. Ini mudarat Al Quran ini suri, nama dia ikat ini. Anda cek di kerma pertiwa, وتر مضان وده تفسيري وتعين كرا سوال قرآني ده قبري فحيطا أسوان نوتا من البركة أقولي تري دائك انت وقدري ليس القدري لو بيجي سبحانه وتعالى يكي من سهل أمم من صلى الله عليه وسلم babu da al'umma da ta samu wannan dinin sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karanci shekarun su a duniya sai Allah ta'ala ya babu wannan dinin ke dire su kadiri ke mu Aisha dire ne su kadiri ya ko ta duku wato ibada in da kake ibada ta ta duku ne kara 80 da duku da wani abu idan a cikin wannan dirarin ba dire ne su kadiri sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mana kalalansa to ana ninninka la dana ayyuka ana dauri shaytan abudu ko ko fi alkhairi ko ta ina ayyuka alkhairi su yawaita kullu ko ko fi sharri wanda za ku kai mutum zuwa ga wutar jahannam ana dauri shaytan domin a karya muku zo idan wasu a tarohi ba za su iya hana bayan Allah ya shiga da ba za su shagaltar da su a watan da sakon Allah ba kamar yadda suke iya yi a sauran mutane wannan shi yasa kaga a watan ake zuwa jam'i fiye da sauran mutane ake kiyamun laili ake tarawihi ake yin hajji ake yin kyauta ake yin sadaka ake zuciya a cikin fiye da sauran wato ainihin mutane wannan watan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyauta mai da safe ko da sai kana a jiwa da nan ko kana a jiwa da mai ko fi ramadan kaza kuma yana kyauta fi da kowa amma yana dinki kawa a wata wannan ramadanan da ban take ma da sauran watanni na ramadan to kuncin da aka shiga a ciki ya fi na wata sauran watanni ko kuma da ashi ya kamata masu hannu da shuni masu yin sadaka da alkhairai su ninninka fiye da ainihin sauran watannin da ba sa yi abin da suke yi ko fiye da ramadanan da ya wuce to da shi ne mutane da ake yi da killace su ba tare da suna fita suna neman abincinsu ba na ajalin musu fadi saboda lalurar da ake yi ya kamata a ƙara ayyuka na alkhairi a ƙara kyauta a ƙara sadaka da zumunci kudaden da muke tattara mu tafi umra da su sai mu kashe su saboda ibada ta umra da ibada ke babban ilada to ko da baka je umran ba kuma to akwai kuma wata ibada wanda tafi wannan wanda za ka iya yi a nan gida shi ne ka ba wa miskinai da fakirai sadaka na wannan kuɗi da za ka je ka kashe a umra za ka samu lada fiye da nufin ka insha Allah don manzon Allah ta kuma ce man nafaka an muslimin kurbatan min kurabi duniya nafaka Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah dukkan wanda ya yi wa dan uwansa musulmi bakin cikin duniya Allah zai yayi masa bakin cikin lafiya Allah zai taimake ka matuƙar kana taimakon bayan Allah kamar yadda mazan ma yake wallahu fi amri abdi ma kana abu yanzu fakan samu walwala da nishadi a rayuwarka da jin daɗi da nutsuwa a zuciyarka a lokacin da kake damuwa da damuwoyin al'umma kake taimaka wa al'umma musamman waɗanda suke miskine ga te sai Allah ya yi albarka a zuciyarka kuma ya albarka a rayuwarka alhamdulillah ne Allah iya ana kokari daidai gwargwado kuma akwai bukatar a ƙara musamman a wannan wato ainihin shekara fadalar watan ramadan yana da yawa darajojinsa da yawa kanan nuni wanda ana kanan farkoyi to wannan ramadan ta same mu a cikin wani hali na annoba wanda jarraba ta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah yana aiko annoban ne ta zama azaba ga kafirai amma kuma rahama ga mu'mini idan ta same ka ma za a kankare maka zunubanka ne da sababi idan ka mutu a cikin kayi shahada orang ma ce ga addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duniya ta shiga ruɗu, an yi mauti, an kasa nutsuwa da sababin wannan jarabawa. Wannan abun har ya taɓa addinin mutane. Abin da ke wajibi shi ne mu san cewa Allah ya jarrabe mu da wannan bala'i da sababin saɓa masa da muke yi. Mun muka jawo kanmu, muke saɓa wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya jarrabe mu da haka. Kuma a fara kudin musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يا أورا مشيدون أبو دفوك أيك كان فاق الله. هو بيجي سبحانه وتعالى إن آيات في وما ديوا إن آيات يا ديوا. لا أتذي كما مد دك من دمن دم كي لا تي على كذا ما أتذي نم دم كذا دم. أما كذا أن أورا ما دك من لا أتذي كي أيد سوني. Najeriya muna da mutane sama da miliyan 100, amma har yanzu ba ta kama mutum 1000 ba. Har yanzu sun magana da ake wai da suka mutu 30 da wani a cikin kawai. Da akwai sauƙi a cikin al'amarin din mu gode wa Allah a kan mu. Abu na biyu, ku ji tsoron Allah. Kuma yin tafiyar za ka yi da Allah ko makarai. Duk wanda ya yi tsoron Allah, Allah zai ba shi mafita daga cikin dukkan kuncin da yake. Tsoron Allah ita ce babbar mafita, shi ne bin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ƙauracewa ta haɓa masa. Idan muka yi wannan, Allah zai ba mu mafita ta inda ba ma tsammani, kuma zai azurta mu ta inda ba ma tsammani, kuma ya tawakkal Allah ya kuwa. Idan muka ji tsoron Allah, muka dawo ne zuwa ga Ubangiji ta'ala, muka yi tawakkali ga Allah, Allah zai mana magani wannan annoba. Ubangiji ta'ala ya ce kuma ya tawakkal Allah ya kuwa har duwanda ya dogara ga Allah, Allah ya yi tsammanta. Mu yi tawakkali ga Allah, mu mai da al'amuran mu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan annobar ta fi ƙarfin ƙwaƙwalwar ɗan adam, ta fi ƙarfin tunanin ɗan adam, ta fi ƙarfin basirar ɗan adam ya ce zai kauce ta. Saboda duk basirorin ana amfani da su da ilmummuka, amma kuma abin ƙaruwa yake kullum garin Allah ya wani. Kenan babu mai iya wannan sai wanda ya kawo shi shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mu yi tawakkali ga Allah, Allah shi ya tsora mana kuma shi ne zai yaye. Idan Ubangiji ta'ala bai yaye mana ba, babu wanda zai yaye ba. Nan kuma kai tawakkali ga Allah cewa in Allah bai kaddara abin da ya same ka ba, wallahi bai zai same ka ba. Kullu musibatin illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkal almu'min. Ubangiji ta'ala ya ce maza zuwa ya kai wa al'ummarsa ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara. Allah shi ne majibincin al'amuranmu, shi ne zai yi tausayinmu, ya tallafe mu, ya taimaka mana, ya yi mana mafi. Sai Ubangiji ta'ala ya ce lallai mu'mini su dogara ga Allah. Tawakkali ga Allah shi ne mafita. Koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na bayanan mu idan ka daga hannu muna addu'a, muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana bala'i. Ina abu ya taɓa wurare da yawa. Wanda ciwo ya same shi ga ciwo, ga tashin hankali da ke cikin. Wanda ma ciwon bai same shi ba, ya sanya masa tsoro da fargaba. Ya taɓa tattalin arzikinsa, ya taɓa rayuwarsa, har ya taɓa addini. Abubuwa da yawa na addini wanda suka zama na wajibi ba zai iya yi. Kaga wannan babbar musiba ne. Haka ba ta suna cewa duk musiban da ba ta taɓa addini ka ba da sauki, amma ta taɓa addini ka ita ce babbar musiba. Mutane sun ji mauce, sun sa tsoro a zuciya. Da za mu sa nutsuwa a zuciyarmu mu yi tawakkali ga Allah, shike nan za mu ci gaba da rayuwarmu wanda Allah ya kaddara masa abin da ya same shi zai same shi. Da Allah bai kaddara masa ba kuma bai zai same shi ba. Amma akwai waɗanda tsoron kawai, tsoron abin yana cutar da su, abin bai cutar da su. Har ana tuhuma akwai masu mutuwa da sababin tsoron wannan coronavirus. abin da yake wajibi ga mutumi fitar da tsoro a jikin shi to tani wa mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga ambaton Allah ala bi zikrillahi kadma in da ambaton Allah ne duka ta suke ne ita wakari ga ubangiji subhanahu wa ta'ala mu daga hannun muna addu'a muna roƙon ubangiji ta'ala ya yaye mana ya yaye mana bala'i shine ko kuma zai iya yaye mana za mu yi dabaru mu iya ƙurƙudu da matakan da za mu ɗauka na kada cutar ta yaɗu ko kada mutum ya kamu a kan kansa amma za mu bar wa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mai dabarunka da magungunanka da wayonka bai isa ya kuzutar da kai daga wannan ba zai idan ubangiji ta ala kuka ka dai shari'a ba ta kore al'aqd bil asbab ba shine ɗaukan matakai domin karka cutar shari'a ba ta hana wannan amma ka sani kuma Allah ta'ala shi ne mai so wannan babban wa'azi ne ubangiji ta'ala ya turo mana shi mu ɗauki wa'azin da ke ciki mu ɗauki izinan da ke cikin a kai ubangiji ta'ala zai iya dakatar da harkokin duniya gaba ɗaya ta a lokaci guda da sababin wani ɗan ƙaramin ciwo wanda ba a gani zai iya kama ka ka warke ma baka san ya kama ka zai iya shiga jikinka a auguda a ga kana da shi amma babu alamun ciwon ko babu alamun jinya kai ba ka jin komai a jikinka kuma an ce kana da shi kuma har ka warke a sai iya kuma cutar da kai sai ka iya daukar kai amma ka lura halin da duniya take ciki inda abubuwa suka tsaya tattalin arziki ya tabarbare komai ya ja da baya wanda zai nuna maka wani wata jarrabawa ne ubangiji ta'ala ya turo a duk wannan sun koma zuwa gare su gane ikon Allah da girma na ubangiji ta wuraren da ake saba wa Allah ake hada mutane miliyoyi yanzu wurin babu kowa kiti babu kowa a wasu garuruwa wurare na shagala duk an kaurace mu saboda tsoron kar a kamu da ciwo wannan shi yake nuna maka a tsaye masu saba wa ubangiji ta'ala ba wai sun fi ƙarfin Allah ba ne Allah ne ya dade ku ba ka isa ka fi ƙarfin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma an tun fi mu'in ne na kira wannan shi sama sama da ƙasa ba wanda ya isa ya gagari ubangiji subhanahu wa ta'ala sai dai don Allah ya dade ka kawai kuma ya ga dama yana da nau'o'i da zai kama ka da shi na hukuma wanda ka fi saura wanda ya tiriba wannan hali da ake ciki shine wanda ya koma zuwa ga Allah ta'ala ke da jarrabawa ce Allah yana gwada imanin mu ne kar mu ji mauje mu kuma kasa wa'azantuwa ko mu kasa ɗaukar dukkan da ke cikin wannan bala'i idan baka koma zuwa ga ubangiji ta'ala ba ba ka yi wa Allah da'a ba ka addu'a to wannan jarrabawa ba ka ci ba idan baka ƙara ganin girman ubangiji subhanahu wa ta'ala ba da sauƙin wannan to baka ɗau da mutan da ke cikin wannan masifa ba na fatan ubangiji ta'ala ya ɗauke mana wannan masifa ya ɗauke mana wannan bala'i a cikin gaggawa Allah ba za mu iya ba Allah mun ga ya yiwu ne Allah mun ba komai ba ne ubangiji ta'ala ka kawo mana ɗauki ka ɗauke mana wannan masifa a duniya ba ɗaya Allah na ya taɓa lafiyar mu ya taɓa zukatan mu ya taɓa tattalin arzikin mu har ya taɓa addini ubangiji ta'ala ka kawo mana ɗauki Allah mun tuba ba za mu sace ba mun yi da cewa zai ku kuka mu ne suka ja wannan Allah ka yi ba ci gaba da tafsirin mu na bana wata Ramadan shekara 1441 wanda ya daidai da shekara 2020 miladiya a yau za mu yi majalisi na farko kuma a shekarar da ta gabata mun tsaya ne a cikin suratu Ali Imran kuma mun tsaya a ƙarshen aya ta 110 wannan shekarar kuma za mu tashi a farkon aya ta 111 inda ubangiji ta'ala ke cewa lam yadurrukum illa adha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم يَتَوَلَّوْنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ
وَبَنِي تَعَالَى يَنْظُرُكُمْ إِلَى أَرَى يَهُودُ وَتِسَسُ تُتَدَّ قُوَى فَيْدِي وَتِسُ تَرْوَى كَوَيْتَعَشِ لَرْبِ إِذَاجِمُ لَرْبِ إِذَاجِ أَبُوْ بَقَعَجِمْ مَدَنَّرِ amma ba su yi sabon cikin da ba a kanu ba nan Ubangiji Ta'ala yana ga haɓɓai cewa sun fi ƙarfin yin su ba su yi sabon ba bayan su ba saboda imani da suke ɗauke da shi da tsoron ba sai dai Yahudu ya zage ka ko da maka wani barazana ya ce zai kashe ka ko ne amma ba zai cika ba a kanu ba amma idan ka ga Yahudawa sun dawo suna cin galba a kan muminai a kan musulmi ko matsalan daga wajen musulmi haka ba don ubangiji ta ala kafa ƙa'ida ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan kuka taimaki addinin Allah kuka yi riko da addinin ubangiji ta ala zai taimake ku kuma zai tabbatar da dukiyarku a wajen yaƙi mai nasara a kan abokan gaba Sunya shi ne abu da sabon manzala da kuma abu kai suka ci galba a kan Yahudu da Nasara da kuma dukkan sauran kafirai masu gaba suka mallaki duniya suka shugabanci waɗannan mutane suka fatattake su suka kore su daga gidajensu suka dogo amma yanzu da musulmi ba su riko da addininsu ba da kuma Yahudu za su iya galba a kansu ba inda za su faɗa a kansu Ubangiji ta ala ce dan yakunuku illa ana ba za su iya cutar da ku cutarwa na gaba daya su gama da ku su ji nasara a kan har su shugabanci ku sai dai dan cutarwa na baki sai dai zaki da cewa zan maka kaza ko zan maka kaza wannan kuma mutum bai zai rubuta shi ba har annabawan Allah ba sa kubuta daga cutarwa na baki wanda kafirai suke yi waka nan sabon manzala ba su zai iya zagin ka kai haƙuri ya maka barazana kai haƙuri ba abin da zai cutar da kai ko da ka wannan idan ya zama tsakanin ka da abokin gabanka sai zai zage ka da bakinsa da hancinsa so ya maka barazana bai zai iya aiwatarwa ba ai abu mai sauƙi wannan abin da Yahudawa suke wa sabon manzala ta zama ne shi ko mai zagi abin da shari'a ta ce kai watsi da shi ba domin mai zagi laƙimi wato ba ba mutum mai daraja ba ne kuma ya dawo zagi to hujjar ta kare wani ce wala kad amuru ala laqimi yusuduni kuma sai tu sammata qultu la ya'ni na kan wuce mutum banza yana zagi na yana asha sai na wuce yana zagi na ce to wannan bai dawo ne saboda haka in dai akan addinin ka ne za a zage ko akan riko da addinin ka ko ka rike sunnar manzala ta ka ko akan gaskiya wanda ba matsala ba sai ka kare bakin ka ka ci gaba da abin da kake wannan zagin ka ya ana ka ci gaba da riko da addini sai dai ka'idan da aka dora sa abin manzala ta kuma aka ta kuma kai tsara akan abokane ba ta mumini ba ga yana ashar ba ba ga ga yana zaki zaki ba hakuri ne aka kashe shi idan na zaka ka fi ku fada su din ku fa khairu min ijabatihi sukun takattu an safihi fa zanna anni aitu an dawat wa ma ai idan wa waye magana ya zage ka karka aka shirin ma ya ji ba ki haushi akan ramawa don kana rama yana kara maka sau da aka yi kai shuru ya zuba shi a wuri yake wata ran wani ya zage ni wani wawa ya zage ni sai dai kuma kai tamani mai na gaza ni ba na yi ban gaza ba ni ban gaza ba ta ba mu ta biye ne abu ne yazidu safahatan wa azidu hilman ta hudu in zata wuri kira kuɗi ne mai zage na yana ƙara wanka yana ƙara haƙuri sai zama kamar itacen wato turarin wuta ne kana kona shi yana ƙara ƙima wannan Allah ta'ala yana rarrashin sabon manzala na rarrashin mu'mini idan kafirai ya zama da zagin su kawai za su yi sai ko ta barazana za su yi kaza ba iya nasara za su yi a kansu ba kan su damu wannan abu ba matsala ba Allah Ta'ala ce wa in yuqatilukum idan ma suka ce za su yaje ku yuwallukum al-adbara da su juya muku baya ne wato da su gudu za su tsaka ba akan ku da su tsaka ba akan ku kuma da yin barun sannan ba za ta make su akan ku in ma suka ce za su yaje ku to ku ne za ku yi nasara akan ku matakar kun rike asiri ana ko ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yaji Yahudawa a Khaibar hijira ta shekara ta shida ba aka kore su daga gari aka ci galba a kan su suka bar garin da ba an yaki banu Quraiza da suna kusa da Madina Yahudu ne sun cutar da musulunci aka zo aka kama su aka ci garin su da yaki aka karkashe dukkan badagagun su gaba daya aka ribance matan su da wato ainihin ƴaƴan su da yaran su da matan su za ka ci galba a kan su sannan an fitar da Banu Nadir daga Madina aka kore su daga garin su kusa da Madina sai kowa da shi iya abin da rabuwa zai iya dauka ya fita da shi haka aka kore su gaba daya kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaskantar da su kuma sun zub da yaƙi da musulmi amma ba su yi nasara musulman ne suke cin galba har suka kore su daga gari daga tsibirin larabawa da baya aka fitar da yahudu aka fitar da nasara daga madina gaba daya da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akhrijul yahudu wan nasara min jannah fitar da su daga tsibirin larabawa aka bayan an yi yaƙe su a zamanin maza ba a zamanin sai na Umar aka kore su gaba daya daga hijira sannan bayan maza kuma ya bar duniya nasara da suke sha tura da suke sha bakiya addinin Allah sai da musulmi suka kore su kata kata suka ce su da yaƙi aka yaƙin Qadisiyya aka yaƙin Yarmouk